الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ɗan uwana musulmi da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka ta wannan kasuwa ko wannan tasha ta muda lawal ɗaya daga cikin kasuwanni masu tarihi a nan fadar jihar Bauchi ina yi mana gaisuwa da gaisuwa ta addinin musulunci Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mun haɗu da ku ne a yau 18 ga watan Dulƙa'ada shekara ta 1441 bayan hijira, tara kenan ga watan 7 na shekara ta 2020 miladiyya, saboda ziyara ta musamman da muka kulla za mu gabatar da ita zuwa manyan kasuwanni na birnin Bauchi. Makonni biyu da suka gabata ko uku ko mun gabatar da irin wannan ziyara a kasuwar Wunti, yau kuma muna nan mu da lawal, idan Allah ya kai mu gaba kuma sai kasuwar Central Market. Wannan ziyara ce ta Central Market gobe ne mako? Wannan ziyara ce ta ɗan uwantaka da faɗakarwa da karantarwa. Dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin faɗakarwa ta musamman ga ɗan kasuwa, yana kuma yi musu nasiha da jan hankalinsu ta hanya da ta dace da su ta musamman, kasancewar suna da sana'a ta musamman da ta ɗara sauran sana'o'i da yawa daga cikin sana'o'i na musulunci bukatar a rinƙa tunatarwa ana karantarwa ana jan hankali. Hadisi ya tabbata kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito da shi da Ibn Majah, hadisi ne wanda Malam Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami', wanda aka rawaito daga wani da ake ce Isma'il Ibn Ubaida Ibn Rifa'a an abihi an jaddihi, kakansa ne yake cewa shine sahabin, yace suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ratsa ta kasuwa, za su je masallaci sai ya bi ta cikin kasuwa, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'sharat tujjar, ya ku taron yan kasuwa, sai dukansu suka daga kansu aka dakatar da ciniki, aka dakatar da saye da sayarwa, aka sa kunnuwa aka saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka juyar da ganunuwa ana ganin sa, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnan su yace inna tujjara yub'athuna yawmal qiyamati fujjara, ce ina muku gargadi da cewa ƴan kasuwa fa a ranar kiyama za a tashe su ne a matsayin matsiyata kuma marasa arziki kuma fajirai, illa man ittaqa Allah, sai dai wanda a cikin harkarsa ta saye ko sayarwa ya ji tsoron Allah, wa barra wa sadaq, kuma yayi nagarta a cikin sana'arsa ta kasuwanci, sannan kuma yayi gaskiya ba ƙarya ba cuta ba cutarwa. In banda waɗannan, annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk ɗan kasuwa wanda ya gina kasuwancinsa akan ta'amuli da haram, wanda ya gina kasuwancinsa akan cuwa-cuwa da neman kudi kamo nan kamo can dole a samu kudi ya halal ya haram hanyoyin da basu dace ba ko basu halatta ba shi ba ruwansa da tantance su ba ruwansa da bincike akan me ya halatta don yayi me ya haramta don ya guje masa annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai tashi a ranar kiyama ne a cikin fajirai mutanen banza waɗanda Allah madaukakin sarki ba zai musu rahama ko ya ji tausayin su ba to wannan ya nuna cewa akwai bukata daga lokaci zuwa lokaci a rinka gudanar da nasihohi da fadakarwa ga ku dan kasuwa kasuwanci ya shafe mu ya shafe ku babu wani mutum face yana ta'amuli da kasuwa ko dai ya saya ko dai ya sayar ko yayi duka biyun shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi duka biyun ya saya kuma ya sayar yayi aiki a matsayinsa na dan kasuwa na shekaru kafin ya zama annabi sannan bayan ya zama annabi sai zama baya da wata sana'ar da ta wuce da'awar da Allah ya dora masa don haka baya da lokaci shi yasa ya ajiye kasuwanci kuma da'awar da yake yi da dawainiyar da yake da take kansa inna sanulqi alayka qawlan thaqila zamu dora maka magana mai nauyi to wannan aiki da Allah ya dora masa sai ya zama ba zai iya hadawa da kasuwanci ba shi yasa ya ajiye inda zai ci gaba da yin sana'a da waccan sana'ar tasa ta kasuwanci ita ya ci gaba to amma duk da haka yana saye kuma yana sayarwa daga lokaci zuwa lokaci amma ba a matsayin sana'a ba kamar yadda dukkan mu ma kowa yana shiga kasuwa ya saya ko ya sayar to ku da kuka riki kasuwanci a matsayin sana'a tana ɗaya daga cikin sana'o'i waɗanda suke da hadari kamar yadda ka ji wannan hadisi waɗanda kuma suke da romo kamar yadda waɗansu hadisan suka nuna sana'a ce wadda ta samu ta albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da addu'arsa ta alkhairi da Allah san barka ga duk mutumin kirki a cikin yan kasuwa ya faɗa a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito daga Jabir dan Abdullah ya ce rahimallahu mra'an samhan idha ishtara samhan idha ba' samhan idha qada yace Allah ya jikan mutumin da idan yazo saya zai kyautata a cikin saya idan yazo sayarwa zai kyautata a cikin sayarwa sannan idan akwai haƙƙinsa da zai karba a matsayin bashi ko zai karbi kuɗin sa a biya shi akan wani abu to shi ma zai kyautata a ciki yana da saukin al'amari a wajen saye baya da tsanani akan in yazo saya sai ya cuci wanda zai saya a wurin sa ya bambari haƙƙinsa don yaje yana dariya yana ce na dake hancinsa yana da saukin al'amari idan yazo sayarwa ba zai sayar alhali yana ji cewa ya dake hancin wane ya sayar mata alhali ba haka ake sayar da farashin a kasuwa ba ba zai yi abin da kowace hanya sai riba ta samu ba faduwa a cikin sana'arsa sannan kuma in yazo karbar haƙƙinsa zai karba ta hanyar da ta dace sannan yana da sauki akan mutumin da ya karbi bashin sa amma baya da halin da zai iya biya a yanzu sai ya dan daga masa kafa wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisara shine samhan idza qada yana da sauki a wajen karbar haƙƙin sa baya nufin zai bar haƙƙin sa ya salwanta amma in yazo karba kuma ba zai wuce gona da iri da taki haƙƙi a wajen karbar haƙƙi ba to wannan dalilin ne yasa muke da bukata mu yi wa juna nasiha zan yi amfani da mintuna in dan dauki darasi guda daya daga cikin darussa na kasuwanci in ba ku ru'usul aqlam wato ɗan fa'idoji wanda suke sama-sama wanda jin cikakken bayani a kansu kuma sai a cikin karatu idan kana halarta wanda zan sake maimaita shawarar da na bayar a cikin darasin da muka yi a kasuwar wunci cewa ba kawai ya kamata bane ya zama dole duk masallaci musamman masallaci na sunna waɗanda dama sunna ba ta ginuwa sai da karatu da ilimi da ji da sauraro da kuma yin tambaya da bada amsa cewa a samu malamai ko malami ko daga cikin ku masu jagorantar masallaci ko a dauko wani a rinka yin darasi na kasuwanci daga lokaci zuwa lokaci ko a dauki wani littafi ko kuma a rinka daukan mawdu'i mawdu'i saboda a daidai lokacin da wani aka gama karatun nan wani kuma sai yanzu ne ya fara shigowa kasuwar shi ma yana da bukata ya ji sannan kuma abubuwa sabbi suna kulla a cikin harkar kasuwanci yanzu waɗanda ta yiwu a cikin littafi ma babu su haka akwai bukatar a rinka ta'amuli da malami ana yin tambaya kuma ana dan jin darusa akan kasuwanci menene halal menene haram mun yi darasi a kasuwar wunci dangane da wato haɗin gwiwa a cikin kasuwanci da kuma alaƙa tsakanin mai gida da yaron gida a harkar kula da kasuwa da kuma yadda ake cin arzikin juna idan za ku yi harkar kasuwa tare da wani wanin nan a matsayin abokin sana'arka da kuka haɗa jari tare ko abokin kasuwa da kai ne mai jari shine mai yin aikin kasuwancin ko kuma matsayin yaron gidanka ne mai jira maka shine mai wahala da kuma wato kula da kasuwancin ya sayar ya tara maka kuɗi ya kai maka banki waɗannan dukkan su mun yi bayani akan su a cikin wannan wancan darasin darasinmu na yau tare da ku kuma zai zama akan kokarin tsaftace menene abin da yake haram a cikin kasuwa saboda in an maka haka an dauka maka mai wahalar sauran an bar ka da mai saukin idan na gaya muku menene haram ya nuna cewa duk sauran halal ne duk abin da baka ji ya shiga ciki ba kawai sai dai ka je kai tayi sai inda gaba ya a karatu ka ji wani bangare na abin da kai shi ma ya fada cikin haram koda bai zama cikin abin da na fada ba sannan in Allah ya kai mu kasuwar central shi kuma sai mu dauki babi mai muhimmanci shine babin riba da duk fadinta mu sani da cewa Allah madaukakin sarki shine mai shar'antar da halal ko haram babu wanda ya isa ya ce abu kaza haram ne a harkar kasuwa sai Allah kadai sai manzonsa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah shine mai shar'anta ya ce abu kaza ya halatta to babbar ka'ida a musulunci akan kasuwanci shine komai ya halatta sai dai abin da aka ce maka haram ne amma harkar kasuwa sawa'un dabarar wani ce wanda ka dauka irin yadda yake yi ko basirar ka ce da Allah ya baka tunda kasuwa sirri ne ba dole bane abinda wane yayi ya maida naira ta zama naira biyu irin wannan hanyar zaka bi a'a kana iya bin tasa kuma ba za ta fidda kai ba sai kai amfani da taka in kai takan tana iya zama ma naira 1 ya zama maka naira 7 kasuwa sirri ne kuma kowa da inda Allah ya sa zai ci abinci a harkar kasuwa wannan dalilin ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana ku bar mutane su ci arzikin junan su a tsakanin su kar ku rinka shiga tsakanin dan kasuwa mai saye da mai sayarwa ku bar su su yi saboda da haka ne Allah yake arzurta wani da wani babban dalili akan wannan shine fadin Allah madaukakin sarki wa ahallallahu albay' wa harrama riba Allah ya halatta kasuwanci wannan ayar ita ce gamammen dalili da yake nuna maka cewa duk wani nau'i na kasuwanci asali a kansa a musulunci shine ya halatta kuma duk abin da baka ji Allah ya ce haram ba ko annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya ce haram ba ko malamai a fashin bakin su sun gano cewa sakamakon fadin Allah ko fadin annabi sallallahu alaihi wasallama sun tsatsafo cewa abu kaza ya haramta to in ba haka ba duk abin da kake a kasuwa ka ci gaba da yin kayanka ka ci arziki haka Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya kaddara rayuwar mu waja'alna ba'dahum li ba'd Allah madaukakin sarki ya ce abin nan nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah yace ba mutane ne suke raba wa mutane arziki ba, Allah ne mai raba arziki, kuma Allah ne yake sa mutum biyu su tashi a matsayin tagwaye ma wanda suka fito ciki daya, amma Allah ya sa wani mai arziki ne wani kuma ba mai arziki ba, Allah ne mai raba wannan. Sannan aboki da aboki za su samu kuɗi a ba su su fara jari iri daya a kasuwa iri daya, amma da ikon Allah kowa yana yin irin abin da wancan yake yi, amma dole jarin wane sai yafi na wane, haka Allah ya kaddara. Allah ya ce mu muka rarraba iya arzikin da wane zai ci da iya arzikin da wane zai ci. Tun lokacin da kake cikin cikin mahaifiyarka da ka kai wata hudu, Allah ya aiko mala'ika ya rubuta yawan arzikinka da yawan jarinka da yawan ribarka da kuma faduwarka, bikasbi rizqihi wa ajalihi. Allah ya sa an rubuta arzikinka da kuma ajalinka, wannan arzikin suna tafiya tare da ajalin, da wanda zaka cinye kafin ka mutu, da wanda zaka mutu ka bari ƴaƴanka su gada, da wanda kana nan da ajalin kuma dukiyar tana nan amma ba zaka ci ba kuma ba zaka bari a ci ba, haka za su lalace in Allah ya ga dama. Kuma duk ba abin da ba ma gani a cikin rayuwa, don haka ya ishe mu izina a yanda muke gani yadda Allah yake raba arziki mu tsaya mu nemi halal, kada mu shiga cikin babin haram a kasuwanci. Zafin nemanka da dabarbarunka da yawan tsari da yawan dabara a kan ka sayar, wallahi ba shi ke kawo arziki ba. Inda yawan ƙoƙari shi ke kawo arziki, da yaran da suke maka hidima a kasuwa da sun fi ka arziki, don su suke wahala a kai, kai naka sai dai ka yi lissafi ka buga waya ka ce a tura kaza a tura kaza. Yau kasuwa ma ta zama wanda ya fi yawan wahala a cikinta to shine wanda baya samu, amma wanda kaga a cikin hutu yake yi to nan shi ya fi samu kuma. Haka Allah yake sawa. Shi yasa wanda Allah ya sa yana da rabo sai ya zama bai ma yi kasuwar ba, bai ma san sunan kasuwa ba, kai bai ma san wane ne ubansa ba, amma za a haife shi da arziki. Uban ya tara dukiya shi yana cikin ciki ya mutu, sai a kira ba dukiyar a ce a jira sai an haifa, kaga tun yana cikin ciki ubansa ya bar masa miliyoyi ko biliyoyi, haka za a haife shi da kudin, wani ya gama wahala shi kuma sai dai ya ci kudin. Kuma duk wanda ya taba a ce ya taba haram kudin maraya, shi kuma bai sanya aka yi aka tara ba, bai san wanda ya tara ba, sai ya tashi a nuna masa hoton wani a ce wannan ne babanka, ya gama tara masa kudi. Kaga ashe hanyar arziki a wurin Allah ba wani abu mai wahala bane, in Allah ya ga dama yana iya ba kowa, da wanda Allah yake so da wanda baya so zai iya bashi. Don haka wannan duk ina gaya mana ne a matsayin matashiya, ka rage tsananin buri akan tunanin cewa hanya kaza su ne za su samu maka arziki, in Allah ya sa da rabonka wallahi sai ka samu. Kuma za ka yi shekara 20 a harkar kasuwa baka gano kanta ba, sai Allah ya sa ka haifi yaro, bayan ka shekara 20 din nan fa ka haifi yaron, amma yana tashi ya shigo cikin harkar, sai kaga Allah ya sa yana da hazzi daga jarinka har yayi nashi har ya zama kai kuma ka dogara gare shi. Kun ga wannan da yawa akan ƴaƴanku, kun gani akan yaran da kuka rene su kuka yaye su, su kuma Allah ya ba su duk abinda Allah ya rubuta maka sai ka samu, kuma abinda Allah bai rubuta maka ba wallahi ba za ka samu ba. To abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta a cikin harkar kasuwa suna zama haram ne sakamakon abubuwa guda uku. Abin da yake iya jawowa a ce maka abu kaza haram ne a cikin harkar kasuwa hanyoyi ne guda uku. Hanya ta farko ita ce a ce a cikin wannan harkar akwai riba, to sai a ce haramun ne cinikayya. Wannan ba zan yi cikakken bayani a kansa ba sai Allah ya kai mu gobe. Hanya ta biyu da ta uku da take iya sa a ce abu kaza haram shine wanda za mu yi ƙoƙarin koya a wannan darasin. Hanya ta biyu da take iya sawa a ce hanyar harkar kasuwa haramun ne ita ce tahrimu aynil mabi' ko tahrimu sifatil bay', ya zama an samu haramtawa daga wurin Allah ko annabinsa sallallahu alaihi wasallam da zai ce kar a saida abu kaza ko kuma kar a yi cinikayya iri kaza. in aka samu wannan to sai a ce wannan shine kashi na biyu na abin da ke haramta kasuwanci na ce na farko shine mene riba don da shi Allah ya fara wa ahallallahu albay'a wa harrama riba daga dukkan riba haramun ce wannan kuma babin ta yana da fadi shi yasa ba za mu iya daukawa a yau ba abu na biyu shine tahrimul bay'i fi ainihi aw fi wasfihi shine a haramta kasuwancin a ce wannan harkar kasuwan condemn ce saboda abu kaza da za a sayar haram ne to tunda shi abun haram ne sai da abu kaza sai da abu haram kuma haramun ne na biyu kuma shine shi abun halal ne amma kar a saida shi ta hanya kaza to ita hanyar da za a sayar din sai aka haramta ta wannan shine hanya ta biyu da take iya sa a ce abu kaza ya zama haram hanya ta uku ita ce aljahalatu wal ghara shine a samu a cikin harkar kasuwanci ba a haramta harkar kasuwar ba ba a haramta abin da za a sayar ba amma an yi wayo a ciki ta yanda wanda za a sayarwa an fahimta ko wanda zai sayar an dan daki hancinsa an masa wayo ko an masa duhu a cikin wani abu wannan sai ya sa wannan wayon da yake ciki sai a haramta an fahimta a cikin kasuwa ba wayo sai dai a cikin kasuwa akwai hikima da dabara in an ce wane yayi wa wani hikima ya sayar wannan ya halatta amma wane yayi wa wani wayo ya halatta shi bai halatta ba shine ka masa wayo ka cuce shi amma ka masa hikima ka samu riba ka ci arziki a jikinsa ya halatta ko da zaka dan kwankwashi kansa ka masa wayo ka cuce shi shine aka hana ana fahimta wannan wayar ana ta kira a hakura da ita saboda haka bari mu fara da na farko shine wato ta hanyar at-tahrim hanyar Allah ya haramta abu ko annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya haramta abu wannan haramtawar tana zuwa ta fuska biyu ko tahrimul ayn ko tahrimul wasf tahrimul ayn shine a haramta abun duk abin da Allah ya haramta to haram ne a sai da abu ku rike wannan ka'idar kawai inna Allah idza harrama shay'an harrama bai'ahu shi Allah duk abin da ya haramta to haram ne a sai da abin da Allah ya haramta kuna fahimtar wannan wannan ka'idar ku rike ta ku da kanku za ku iya ban misali menene misalin abin da Allah ya haramta giya alade mushe kare duk abin da Allah ya haramta abin to sai da abin ma haram ne amma bari mu dauko su mu rika bada misali giya haramun ne shanta to haka kuma haramun ne sai da ita idan an ce giya ba ana nufi abin da aka tura a cikin kwalaba ko abin da aka zuba a koko ko abin da aka dafa a tulu in an sha take bugarwa kawai ba a'a duk abin da ke bugarwa sunan ta giya a musulunci giya ita ce abin da yake iya daure hankali ya sa tunanin mutum ya canza daga yanda ya tsaba ya ji ya zama alright wannan ita ce giya a harshen musulunci tana iya zuwa ruwa-ruwa tana iya zuwa abin da ake taunawa tana iya zuwa abin da ake zuka tana iya zuwa abin da ake shaka tana iya zuwa abin da ake yin allura a jiki duk abin da za a iya shigar da shi jikin dan adam ko ta baki ko ta hanci ko ta wace hanya ce da za ta iya sa ta yi masa aiki irin yadda giya take yi to wannan abun sunan ta giya haramun ce in ji Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka haramun ne sai da giyar kwalba haramun ne sai da giyar burkutu haramun ne sai da giyar wiwi haramun ne sai da giyar kwaya haramun ne sai da giya ta koken haramun ne sai da kowace irin giya ko da daga cikin abin da mutum ke amfani da shi a matsayin magani ne a asibiti amma in ba da maganin akai amfani da shi bai na iya bugarwa kamar codeine kamar benylin kamar tramol ka san sunayen su kira to waɗannan abubuwan tunda dai suna bugarwa to haramun ne sai da su sai dai yana iya zama halal ga wanda ya zama halal a gare shi. Kamar yanzu waɗannan magunguna waɗanda ake amfani da su a asibiti, to wanda ya halatta ya sha, to ya halatta a sayar masa. Kai kuma mai sayarwa nan ba kai laifi ba, mai saye ma bai laifi ba. Kuna fahimta? Haka kuma yana iya zama idan ya halatta maka ka sha giya, kamar mutumin da zai mutu idan bai kurba wani abu ya sha ba, kuma bai samu komai ba sai giya. Ai an halatta masa ya iya cin mushe, to sai zama ba komai sai giya. Mai shi ya bashi ya kurba ya rike cikinsa kafin ya je inda zai samu ruwa ko abinci ya sha, sai ya hana sai ya saya. Kaga yanzu sayarwa ce haram, amma saye kuma ba, ya zama ya halatta. Don haka ga wanda ya halatta a gare shi, to tana iya zama halal. An fahimci wannan da kyau? Misali na gaba shine alade. Shi ma alade bai halatta ba a gare ka ka sayar, bai halatta ba a gare ka ka saya, tunda Allah ya haramta shi. Malamai sun ɗan yi saɓani a kan abinda Allah ya haramta, kamar alade, kamar mushe, kamar kare. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta sai da kare a wani hadisi. Waɗansu malamai suka ce wannan hadisi bai inganta ba, don haka sai da kare ya halatta, amma makaruhi ne kamar mazhabar Hanafiya. Waɗansu suka ce ya haramta mutlaƙar kamar mazhabar Shafi'iyya da Hanabila. Waɗansu suka ce a wani wuri ya haramta, a wani wuri ya halatta kamar Malikiya. Suka ce idan rike kare ya halatta a gare ka, to sayan kare ya halatta a gare ka, kamar ɗan farauta ya saye karen da aka masa training don ya yi farauta da shi, kamar wanda zai yi gadi karen wanda aka masa training ka saya, sai suka ce ya halatta ka masa training ka sayar, tunda in aka masa training ya halatta ya yi gadi ya yi kiwo. An fahimta? Ya halatta kuma ya yi farauta. To in dai irin wanda ya halatta ne, to ya halatta a sayar, in ji Malikiya kenan. Ana fahimta ko? To sai suka ce waɗannan abubuwan da an haramta su in dai ba da dalili ba, kamar mushe, kamar kare, kamar me, kamar alade, sai suka ce to sassan jikinsa ba, kamar gashin jikinsa, kamar fatarsa, idan ana bukata za a iya saiwa waɗanda za su yi takalma, waɗanda za su yi belt, waɗanda za su yi kujeru, amma ba ci za a yi ba, don haka naman ne haram, kitsen ne haram. Waɗansu suka ce ya halatta a iya sayar da fatar, don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma ihabin dubiga faqat tahur, duk fatar da aka jeme ta zama mai tsarki. Kaga yace kowace fata, fatar mushe da fatar alade da fatar kare ta shiga, tunda yace kowace fata. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne akan fatar mushe, saboda ya ga an ɗauko akuya mushe za a je a jefar, sai ce me yasa za ku jefar? Suka ce ai mushe ne. Sai ce to ku cire fatar mana, ai ita fatar ba mushe bace, inda aka jeme ta shikenan. Sai suka ce yana magana akan mushe ne wanda asalin dabbar ta halatta ai, mutuwar ta ce ta sa ta zama haram, amma alhanzir da kare tun yana da ransa dama ya haramta, don haka kaga don ya mutu ma an ƙara ne zulumatun ba'dawa fawqa ba'd. An fahimta? Sai suka ce fatar ta haram ne. To sai suka ce amma gashin jikinsa fa, da ƙofatonsa da farcensa in akwai masu nema. An gane ko? Nan kuma suka sake saɓani, amma shi abin da ya fi rinjaye shi ne duk abin da yake jikin dabba wanda suke ce masa malahu nafsun sa'ila, wanda rai yake zuwa jikinsa, jini yana ratsa shi kenan, to duk wannan ɓangaren ba za ka iya yanka a jikin mushe. An fahimta? Ka yi amfani da shi ba, kuma ba za ka yanka a jikin abu da aka haramta ba, kamar ƙafa, kamar kai, kamar kunne, duk wannan ai jini yana ratsa shi ko? Suka ce amma gashi jini baya ratsawa, farce jini baya ratsawa, suna iya girma ne, suna da hayatu numu, amma ba su da hayatu ruhu, ba sa da ruhi baya jiga jikinsu. shi yasa za a iya yankewa ba tare da kaji ba, ana iya yanke gashin ka baka ji ba, amma ba za a iya yanke haka ana iya yanke farcen ka kana bacci baka ji ba, amma ba za a iya yanke yatsar kuma baka ji ba. To sai suka ce duk abin da yake irin wannan ana iya cirewa sai a amfana da shi, kamar gashin alade, kamar gashin kare. An fahimta? Kaga shi ai daban, karen daban, gashin tunda baya cikin abin da yake da rai, to wannan shi ana iya sayarwa, wallahu alam. Haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta sai da mutum, ya haramta sai da mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutum uku waɗanda za mu yi husuma da su a gaban Allah ranar kiyama. Thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyama, yace mutum uku abokan husuma ta ne za mu yi rigima da su a gaban Allah ranar kiyama, ni da kaina ne zan kai karan su a gaban Allah. Mutum uku yace rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu, duk mutumin da ya kama mutum ba bawa ba da sawa'un karamin yaro ko babba ya sace shi sai je sai da shi ya karbi kudin sa, ko yayin kidnapping din sa ya sayar ma wadansu suma a matsayin kidnappers don a karbi kudi, ko yayin kidnapping din sa don ya karbi kudi a madadin ransa, ai kamar an saye mutumin ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi duk wanda yayi wannan zan yi rigima da shi a garanan kiyama, ni zan kama shi in kai shi gaban Allah da kaina abokin kusuma ta ne. Mutum na biyu shine wato mutumin da ya dauki mai aiki ya gama masa aiki ya gama gumin sa kuma ya kiyaye biya shi kudin shi, mai sana'a ya maka aiki kuma ya cika fastaufa minhu, ya cika aikin da kuka yi da shi, ko mai gyara ya maka gyara, ko mai lebura ya maka lebura, ko mai aiki ya maka aiki, ko mai wata sana'a ka sa shi ya maka. Kaga yanda yanzu mutane masu sana'a suke shan wahala bayan sun sha gumin su sun gama aiki, amma kuma su sha gumin kuma bin manya su biya su kudin su, shi kuma sai su fi shan wahala sama da aikin da suka yi. Ka dauki mutum magini ko lebura ko plumber ko wani wanda ko direba ka sa shi ya maka aiki, ko mai aikin karfi ko dan dako ya gama ya kama ka ya lodi, kuma ka ce masa daga baya zaka biya shi. Manzon Allah yace baka biya shi kudin sa ba, yace wallahi in ka mutu a haka za mu yi husuma da kai a gaban Allah ranar kiyama. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara fadan al-hur, to shi yasa muka ce sai da mutum yana daga cikin mafi girman a ce sana'arka ita ce a kama wani a karbi kudi, a kama wani a rike shi a karbi kudi. Allah ya tsare mu da wannan mummunar sana'a. Sannan yana daga cikin wanda shari'a ta haramta shine bai'un najasa, sai da najasa, saboda najasa ai yana daga cikin al-khaba'is. Allah kuma ya ce wa yuharrimu alaihimul khaba'is, to duk al-khaba'is haramun ne a sai da su kamar yadda haramun ne a ci, bai halatta baka sai da najasa. Anan ne malamai suka dan yi sabani akan wato yanzu koda mutum yana cin najasa kamar jini ai najasa ne, to kai sai ka tara sai ka sayar. An fahimta? Bai halatta ba, tunda Allah ya hana ci kai, to bai halatta baka sayar wa mai ci shi ya ci, tunda najasa ce. Mahauta waɗanda suke tattara jini sai su sayar wa masu ci, haramun ne. Jama'a ana fahimta da kyau? Kamar sai da jinin kanka, kamar yadda mutane da yawa a kasashe suke yi, in ka ji baka da kuɗi kawai sai ka je ka ci, dauki jinin ka a saya, ya halatta baka sai da shi, ana fahimta? Sai dai in akwai mai bukata wanda zai iya sa wato ya zama an bashi ne saboda sadaka ko saboda wani abu, amma ba za ka iya ba. Kamar yadda ba za ka iya sai da ka ce misali ka sai da hannunka ko ka sai da koda kamar yadda waɗansu suke yi ba. A ƙasar China ana irin wannan sosai, tunda za ka iya rayuwa da koda ɗaya, to sai mutum ya je ya cire ɗayan, wani yana nema sai ya sayar, sai ya samu kuɗin da zai sayi laptop. To ba shi ba mai zai saya? Matasa da yawa haka suke irin wannan. To bai halatta ba mutum ya sai da ɗan adam, kuma bai halatta ba ya sai da ɓangare na ɗan adam. Sai dai kai in kana neman koda za a sa maka, sai aka rasa inda za ka samu, aka ce sai ka saya, to wannan ya halatta ka saya. Kana neman jini a ɗura maka, an rasa na kyauta sai aka ce sai an saya, ya halatta ka saya. Kuna fahimtar abu? idan mutum ya je bayar da jini sai aka bashi kuɗi saboda ya samu ya ci abinci mai kyau da zai sake dawo da jinin wannan ya halatta ai ba jinin aka saya ba ya sai da jinin shine aka haramta ai cinikin jinin ana ganewa ko haka kuma bai halatta ba a sai da kashi sai dai malamai sun yi sabani akan kashin da ake diba wanda za a kai gona a yi taki akwai masu saye za a iya a kwashe kayan cikin shadda kuma sai a yi ciniki shi kuma nawa za a sayar a je a zuba a gonar wani nan malamai sun yi sabani waɗansu malamai suna gani ya halatta amma jumhurin malamai sun ce bai halatta ba ba za a iya sai da najasa ba saboda wa yuharrimu alaihimul khaba'ith wa inna la idza harrama shay'an harrama thamanahu daga duk wanda wannan ita ce sana'ar sai canza sana'a sai da abu na najasa ha kuma sai da abin da zai cutar da mutane shi ma haramun ne duk abin da zai cutar da mutane sai da shi haramun ne saboda Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara wala dira ba cuta a musulunci kuma ba cutarwa bayalanta baka sai da makami wa abokin gaba bayalanta ba waɗansu suna fada kai kuma kana sai da wuka sai wani mutum ya zo yace ba ni wuka to bayalanta ka sayar masa ba a yanzu saboda ka san abin da zai yi da shi an fahimta bayalanta kana sai da bindiga ka sayar wa dan fashi da makami ba kaga wannan duk kamar ka cutar da al'umma ne to duk abin da zai jawo cuta bayalanta baka sai da shi waɗannan su ne kaɗan daga cikin misalai akan tahrimul ayn shine a haramta abu saboda shi abun haramun ne to sai a ce sai da shi kuma haramun ne an fahimci wannan to kashi na biyu a cikin wannan kashi na biyu dama kashi na biyu mun ce shine ya zama an haramta abu saboda shi abun ko saboda hanyar cinikin to mun gama da shi abun ya zama haram sai kuma hanyar da za a sayar din akwai hanyoyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ciniki ta hanyar su idan annabi ya ce baya son irin wannan cinikin to haramun ne kai ma ka rabu da shi ɗaya daga ciki shine bai'ul mukra ko bai'ul ikra shine tilasta mutum akan ciniki mutum baya so ya saida abu ka sa shi dole sawa dole yana iya zuwa ta hanyar hila ko kuma ta hanya ta zakiri ka nuna mutum karfi ka ce ko ka sayar mun da abu kaza ko in kwace abu kaza naka ko ka sayar mun da abu kaza ko in yi illa wa waninka an fahimta ka sayar ta hanyar mutum baya da dadin rai Allah kuwa ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taakulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarabin minkum kar ku yarda ku ci dukiyar ɗan uwanku sai in ya zama ciniki ma wanda akwai yarda a tsakaninku in ɗaya bai yarda ba haramun an tarazin minkum kenan ana iyansa ta hanyar hila shine ka tilasta mutum ta hanyar wato wani fili yake da shi bai da niyyar ya sayar amma sai ka masa wayo ta hanyar wani haƙƙinsa ba zai iya fita ba sai in ya sayar maka wannan filin kai kuma ka raba shi da shi saboda kai ka samu to wannan haramun ne in dai bai yi niyya ba bai so a ransa ba to bai halatta ba a karɓi kayansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu malu imri'in muslimin illa bi tibi nafsihi dukiyar mutum musulmi ba ta halatta sai in shi da kansa ya ga dama ya baka ko ya sayar maka hanya ta biyu da ake hanyar kasuwa ta zama haramun ita ce a yi ciniki da wanda shari'a ba ta yarda da cinikinsa shi ba kamar yaro ƙarami kamar mahaukaci kamar wanda yake buge baya cikin hayyacinsa kamar mutumin da yake bacci ai akwai mutumin da yana bacci amma yana iya magana kuma har ya taso ko kun sai yana da irin wannan ciwon sai daga baya ce shi bai san yayi haka ba irin waɗannan mutanen ko yayi saki-sakin sa bai yi ba yana cikin bacci bai sani ba yana iya faɗan komi kuma zai iya tashi yayi tafiya akwai mutumin da yana tafiya a mota amma bacci yake yi sai in hadari ya faru ne daga baya ya gane ya farka to irin waɗannan mutane bai halatta ba a yi ciniki da su in ka gane cikin halin da yake ciki kenan saboda Allah ya ce illa an takuna tijaratan an tarabin minkum wannan kuma la yasihu minkum tarabi ba zai iya wa a ce ya yarda ba tunda bai ma san me yake yi ba yaro karami kar ka sayar masa abu ballantana dan kankanin yaro ka bashi kuma ka zo ana ta rigima a zo a ce maka abun nan baban sa ya ce maka bai yarda ba idan yaro karami wanda yake mumayyiz sun ce daga shekara 6 ya tsama ka gane cewa abun da yazo ciniki ka yarda da cewa zai iya kuma irin na daidai da shi ne wannan zaka iya amma yaro dan shekara 10 ya zo ku yi cinikin filin da baban sa ya bar masa kai ba ka san baka da hankalin kai wannan ko da dan shekara 15 ne cinikin fili ko cinikin gona kaga bai kamata a yi da shi ba kamar yadda ka san da cewa ba zai zo neman aure har kawai ka dauka ka bashi yar ka ba to haka kai kuma baraka je ka sayi mashin auren sa ba baban sa ya saya masa mashin sai zai ce maka ka saya ai da ya saya ya bashi ya zama nasa amma ai ba a bashi izinin ya iya sayarwa ba to kaga duk irin wannan da gani ka san akwai cinikin da zaka iya da yaro akwai cinikin da ba zaka iya da yaro ba amma yaro ya zo sayan garin kwaki ka san aiko shi aka wannan ya halatta ka sayar masa yaro an aiko shi ya sai tumatir ko kayan miya an fahimta yawa amma kaga yaro ba zai zo ya zo ya ce maka ka bashi bashin buhun shinkafa kaga wannan hankali bai ba amma a gidanmu an ce a bani bashin kwano ɗaya na shinkafa kaga hankali zai iya ɗauka amma yaro zai ce a ban buhun shinkafa a ɗora a keke na ta kai gida to wannan shine siffar cinikin ce ba ta halatta ba sai da shinkafa ya halatta sai wawa yaron ya halatta abin nan kuɗin da zai baka da abin da zaka bashi ya halatta amma wanda za a yi cinikin da shi an hana ciniki da shi an fahimta to haka kuma ciniki tsakanin dan ƙauye da dan birni ya halatta a yi ciniki tsakanin dan ƙauye da dan birni idan kai ne zaka saya a wurinsa ko kai ne zaka sayar masa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka zama zaka sayar a madadinsa ka sayar masa shi ya saya a wurinka ko ka saya a wurinsa ya halatta amma ka zama masa dillali da zaka sayar a madadinsa shine manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam shine yasa ya fasara ce an yakuna lahu simsaran ka zama masa dillali shi ya hana bari ku ji dalili dan kauye wata hikima ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na wanda Allah ya bashi basirar gane abinda ko a da ta yiwu ba za a gane ba sai daga baya mutane su iya ganewa ta yiwu an faɗi wannan a fikihu ba dole bane mutum ya gane amma wanda ya karanta economics a yanzu zai gane a fili menene manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen kauye su suke rike da rabi na tafiyar economic birni ku kun iya juya kuɗi ne da juya harkar babur da mota da su wane ne su waya da sauransu amma duk abin da kuke ci daga kauye yake zuwa idan babu food security kuwa to babu economic security da nama dabbobin da kuke ci kuke yankawa tun daga kan shanu zuwa raƙuma zuwa kaji a ƙasa zuwa kwai galibinsa daga ina yake fitowa daga ƙauyuka suke fitowa haka kuma hatsi galibin wanda mutane suke amfani da su daga ƙauye suke zuwa kuma ƴan ƙauye ne suke nomawa galibin manya-manyan manoma waɗanda suke noma masu yawa ƴan birni ba ma mutanen cikin gari suke sayarwa ba za a fita da shi waje ne wanda kuke ci a cikin gari shine wanda yake zuwa daga ƙauyuka-ƙauyukan nan mai kwano 5 mai kwano 20 mai buhu 5 dan da zai auno gyaɗansa ko wakensa ko shinkafarsa ya dan noma sai zai fayar da irin wannan ne shine yawancin abin da mutane suke ci sauran na manya-manyan mutane zai je waje ne sai ya je kamfanoni ko factory sai a sarrafa a tura a buhu a masa tsada sai a kawo sai ku zo ku saye shi sai a ce masa shinkafan cooperative amma irin wannan wanda kuke yawanci ake amfani da shi da su gari da wanda za a nika a sayar daga ƙauyuka yake zuwa to su kuma mutanen ƙauye galibi abin da suka kawo idan first hand ne yana da sauki to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya zama daga mai kaya zuwa consumer directly in ka je kasuwa kana so ka sai kaji amma ka haifuwa kana son kaji 6 kudin ka kuma naira 2000 ne akwai yanda zaka samu wannan in ba dan kauye ne ya kawo kajin ba naira 2000 sai maka kaji 6 amma wallahi da naira 2000 ka zaka samu kaji 3 a 1000 kaji 3 a 1000 ka je kasuwan kauye ka gani in dai wanda ya goya su ne ya zo da su amma in suka shiga hannun wanda ya karba ba shi ya tsara ba fa ya halatta ka tsara ya zama da kai da shi kuka yi ciniki sai ka sayar amma ka zama wakilin sa to in ana haka kaya zai yi tsada zai zama kai da zaka yi zaka ci oba a jiki ya zo kai sai kace masa guda 3,100 guda 3,100 haka zan sayar maka da kai kuma ka karba sai wannan ma yace ni ma na kama kai sai kace to 1,200 wannan ma yace da 100 haka zai ta zagawa kafin ya je kan wanda zai je ya yanka a gidansa ayi suna sai sun kai 4,000 kuna fahimta to wannan abu shike kawo tsadar kaya da hauhawa saboda wannan da suka shiga tsakanin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai son dan tsakani in dan kauye ya kawo masara kwano 5 to a barwa wanda zai saya kai tsaye nawa ake sai da masara shi yanzu in ka zo ka same shi a nan a gari kuna sayarwa 200 shi kuma 150 zai sayar yanda suke sayarwa a garin su ko ya kawo saboda a garin su ya nemi saya ba mai tsaye kowa yana da shi ya zo zai sayar 150 ko da 60 shi kansa ba zai tinkari wannan 200 ba duk da cewa haka kuke sayarwa to in ka zo kai sai ka saya to kai da ka saya a 160 zai yi wahala kai kuma ka sayar a 200 saboda ka san kana so a saya yanzu zaka zaka dan rage kai ma tunda ka samu da sauki to da irin wannan ake samu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hanyar da za dan samu sauki na kayan masarufi in ba haka ba za a samu tsadar kayayyaki Annabi bai wannan akan omo da sabulu ba don ba daga kauye suke zuwa ba bai haka akan petrol ba don ba daga kauye suke zuwa ba yawanci kayan abinci da abubuwan yanka na dabbobi sune suke da wannan kuma talaka yafi bukatun su sama da yanda yake bukatun sabulu to abinda zai je hannun talaka wanda kowa yana bukata shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada a rinka tsare ɗan kauye a hanya a bar su sai sun shigo kasuwa saboda za su sa farashin kasuwa yayi kasa kudu yan kasuwa ne kun fi ni sanin wannan gurgurdan yanda kaya ya shigo gurgurdan yanda kaya zai sauka gurgurdan yanda demand yayi yawa kaya ya kasa gurgurdan yanda zai tashi kuma yana tashi a nan kasuwar zai tashi a waccan kasuwar mu haka kuma zai baza gari kuma yana taba kasuwa to haka kuma zai taba duk gari ta kuta ina sai an ji amma in kaya ya shigo daga kauyuka ya rage a nan kasuwar can ma zai rage haka haka wanda ya saya da tsada ma tunda can akwai arha dole sai zai rage sai dai dauki asara ana fahimta to shi yasa in kaga dan kauye ya zo da kaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yi tarya haramun ne talaqqi rukban an fahimta ko kar ku tare malamai suka sa banda waɗansu abubuwa abubuwan da duk ake bukata a kasuwa su ne wanda ake magana akan wani amma abubuwan da ba a bukata wannan don ka tare shi ka tayi gonjo kaga dama ai ba aikin dan kasuwa bane ka tare shi ka sayi omo wannan ba na ɗan kasuwa bane amma kayan abinci da dabbobi wannan ku bar su su shigo kasuwa ana fahimta ko sannan suka ce banda kuma wanda ka saba ciniki da shi in ka saba ciniki dama wa kai yake kawowa to tun daga hanya a waya sai ka ce mata na kama kar ka sayarwa wani ka kawo mun dama kun saba wannan babu laifi amma ka je kan hanya yanda nake gani ake a kasuwanni mutum yana zuwa sai ga an dane pickup din ma waye mai wannan waye mai duk a gama kamawa kuma ba sai za su yi ba wannan mutanen da suka kama ba sai za su yi ba sun kama ni to wace ka kama yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine sayar da abinda ba za ka dauki asara akai ba shi ma haramun ne duk abinda ba za ka dauki asara akai ba haramun ne ka sayar ai kun iya wannan kan abinda muka yi ta magana akan sa kenan a wunti yawwa an zo ana neman fili kai kuma kana harkar filaye sai mutum ya zo ya ce ka nema mun fili na 2,000,000 shi kuma ga mai fili sai ce filin na 2,000,000 ne sai ya ce maka to shikenan za a kawo maka 2,000,000 ka sai ka zo ka samu wannan kashi an samu fili amma 2,300,000 ne sai ka karba sai ka zo ka biya wannan 2,000,000 sa sai ka zare nawa miliyan sai ka zare 300,000 haka kuke yi ko yawwa ha kuma a harkar mota ka zo karbi mota a wurin wanda zai sayar ka sayarwa wanda zai saya shi ya ce 100,000,000 ka kuma ka dora 50,000 sai ka zare ka bashi 1,000,000 sa shi ma ka kuke yi ko yawwa dan sambo yawwa ha kuma a kasuwa mutum ya zo sayan shinkafa sai ce shi shinkafa Jamila yake so kai kuma baka da Jamila Zainabu kake da ita sai ya duba yake ba irin wannan yake ce akwai aya a baya sai ka zagaya sai ka je wajen wancan sai ka je ka dauko buhu biyu yake so ko buhu goma sai ka je ka dauko asko din wani sai ka zo ka sayar masa shi ka tambaye shi nawa nawa yace maka 1155 da kaje ka kawo 1155 kai kuma yake 1066 sai ka cire 1000 ka sai ka kai masa 1015 din sa yanda yace haka ka kai masa haka ne to ba haka bane wannan abun bai halatta ba abun da yasa bai halatta ba shine lokacin da ka dauko shinkafar kana cikin zuwa idan buhun ya fashe sai duk ya zube kasa ta shiga ko akai ruwan sama ko gobara ta sa ta cinye nau ita wannan motar ko filin aka zo aka gane cewa filin gwamnati ne wai da asara me kaya ne da asara ko kai me kaya ne to shi yasa ya zama haram duk wanda ba zai dauki asara ba haram ne ya ci riba in kana so ka ci riba to ka dauki asara ya za kai ka dauki asara kuwa shine sai ka saya yana zuwa sai kace to dama ina bukatan 1015 dinnan gashi nan 1055 ko to na saya shike ne ka dauka ka tafi ba dole sai ka biya kudi yanzu ba na saya ko ka biya shi yanzu ko ka ce na saya in ka zo kana tafiya in wani wance ya wace wa ne wa kai in kuma ka je ka sayar da su 20-20 sai ka bashi 1055 dinsa sai ka cire 55 saboda ka san ka dauka a cikin kasadan asara ne to ya halatta kuwa ka ci riba an fahimta daidai lokacin da ya zo yake ce maka yana son buhu 15 ka je ka samu wance ya ce maka 1055 kai kuma ashe kwangila ne ake nema wurjamjam a gidan gwamna don haka shi kuma yana nema ko 30-30 zai saya sai zai ce kace masa 30-30 sai ya ce na saya sai ka je wajen wancan sai ka ce ka saya sai ka dauko ya ce ma to amma fa kai za ka loda su kai za ka yi waye a kai kuma ga irin mota kai ta ɗawainiya ka san da cewa a hanya ana iya kwacewa a hanya abu kaza duk ka ɗauki wannan ɗawainiyar sai ka je sai aka samu 30-30 aka biya ka kuɗinka sai ka ba shi 15 ɗinsa kuma bai isa ya ce maka ka karɓa kai kuma ka je ka ci koma ba ai haka ka saya kuna fahimta tun da za ka ɗauki asara to ya halatta ka ci riba riba kuwa a musulunci ba ta da iyaka ana fahimta idan ba za ka iya wannan ba to sai dai ka zama masa agent kawai agent shine bari in je in sayar a 1055 ka ce ko to bari in je in gwada dabara ta sai ka je ka sayar 1066 ya ka zo ka sa masa kudin duka shi kuma sai ya sallame ka kuna fahimta sai ya zama shi ya baka 1100 da kansa in ya ga dama kaga wannan kudin nasa ne ribar tasa ce tunda asarar tasa ce haka kuma lokacin da kake da ka karba da kaje ka sayar in ka ga dama tun kafin ka je sai ka ce masa zan je in sayar maka ne amma fa in nazo zaka sallame nawa ne nawa sallama ta tun farko ku yi ciniki to in ya riga ya sani kaga shi ya yarda amma ya san kayan sa ne amma ka dauka a matsayin naka kuma ba naka bane kuma ka ci riba akan kayan da ba naka ba bai halatta ba kuna fahimta ko abu na gaba shine bai atani fi bai'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin biyu a cikin daya cinikin biyu a cikin daya yawa cinikin biyu a cikin daya sun ce wasu sun ce shine bai'un wa shar ka sawa wani sharadi ka ce mata zan sayi filin nan amma da sharadin kai kuma zaka sayi mota ta to sai rasa wanne zai ga mota ga ka wannan kuma an hada aure daya an kwaci ba wanne zan dauka wannan shine bai atani fi bai'a sai dai ayi daya daga baya ayi daya amma ba za ka hada wannan da wancan ba ka ce dole sai in za ka yi kaza kafin ayi wannan yana daga cikin wannan shine yawancin kasuwancin da yanzu mutane suke yi na cuta wanda waɗansu ƴan dabbara ke yi sai a ce an sa wani jari da za ka zo ka sa ka kawo mutum goma in ka kawo mutum goma ana biyan ka kaza abin nan ɗinka zai karu mic point ɗinka zai karu sannan in baka kawo mutum kazan ba to kai kuma abin nan za a kore ka kaga ya zama an saka sharadin kawo waɗansu gashi kai kuma kai ma kana sayan kaya wannan shine bai'a ta ne ke bai'a amma in aka ce duk lokacin da ka kawo customer za a baka kaza ba a sashi a bayan sharadi a cikin kasuwar ba wannan ba laifi bane kuna fahimta ko sannan yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shine bai'ur rajuli ala bai'i akhihi shine ka shiga cikin cinikin da wani ya fara kuma har an daidaita da shi wani yazo zai saya kai kuma kawai sai ka zo ka shiga saboda ka zo kai blocking din sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta irin wannan nau'in matukar sai dai in tun ana ciniki ne to kana iya shiga amma ya riga ya ce to shikenan an bar maka kun gane kawo kudin ko kuma ciniki ya fada koda ba a sayar ba wannan duk bai halatta ka shiga ba sai dai ka jira shi in ya gama ko kuma ka iya tambaya ta cewa zan iya shiga ni ba an gane ko amma in farko ne ake yi wannan ya taya wannan ya taya kai ma zaka iya tayawa kamar auction ne duya halatta abu na gaba shine bai'ul ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bai'ul ina shine cinikin zagaye wayo ne da mutanen da suke yi duk malamai sun haramta shi amma mazhab shafi'iyya ita ce ya halatta amma gaskiyan zance shine bai halatta ba bai'ul ina saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta akan haramta bai'ul ina bai'ul ina ita ce kana neman bashin kudi naira 1015 saboda an yi maka haihuwa mu ce naira 20 kana neman naira 20 zaka sai ragon 1015 zaka sai wa matarka zanin 2500 kun fahimta da ka zo neman bashi sai ka zo ka tambayi kudi sai ka zo ka samu mai sai da taki sai 20000 kawai kace kake so mai taki kaga in kaya yace zai baka ayyara ku daidaita ba ina gwon matanka da taki da ka zo kace aboki na ka bani bashin 20000 zan biya ka karshen wata sai ce maka kashi kaga ba a samu ciniki ba kasan abubuwa yanzu sun yi baya ai ba a samu ciniki ba irin yayin da kuke yan kasuwa to sai ya ce ka taimake ni dai sai ka ga kuma abokinka ne kana so ka taimake shi sai ka ce mishi gaskiya babu kuɗi yanzu ba a samu ciniki ba ko kuma an yi an kai banki ko an tafi tsari amma yanzu ga taki ana neman taki don haka takin nan 20000 ne ai 10000 misali kuna fahimta ko ko kuma 12,500 muke sayarwa kaga 25,000 kenan buhu biyu sai ce maka yanzu ka dauki buhu biyu sai ka je ka sayar mana kuna fahimta ka dauki buhu biyu sai ka je ka sayar in ka je ka sayar sai ka samu kudin ka sai ka kashe sai ce a to shikenan nagode ai wannan ma an rage naji wane makwabci na yana son taki sai da yazo da taki a wheelbarrow za a tafi sai kace masa ka amma fa naji tausayin ka yanzu tayu in ka je ba za ka samu wani ya tsaya ba don haka ba damuwa kana iya sayar mu kuna gane dabara kana iya sayar mun kawai yanzu ni zan saya a wurin ka amma zan saya ni gaskiya 10,000 zan saya saboda ka samu yanzu ya tafi da 20,000 kawai kake nema ka sayar mun 10,000 sai ka karɓi kuɗinka yanzu kaga shi ma ba sai na je saboda na ce zan je tsari ma duk wahalan da ta abin nan kaga na hutar da kai shi kuma da yake yana tsananin bukata ai zai yadda tunda dama 20,000 ya zo nema shi kenan sai ajiye maka taki sai ka karɓi 20,000 sai ce yanzu me aka yi kai kana yanzu kana bin sabashin 25,000 ana fahimta shi kuma nawa ya samu 20,000 ya samu wannan shine bai'ul ina kuna yin irin wannan wayo dirkata haka ake cewa to ku daina yin sa haramun ne in zaka ba mutum kudi ka bashi kudi in zaka bashi kaya ka bashi kaya halatta amma karka sai kayan kai sai dai je sayar wa wani in har kana da kudin da zaka saya to bashi kudin kawai amma ka sayar masa kuma ka saya a wurin sa wannan shine bai'ul ina saboda ta je ne ta dawo kuma galibin irin wannan zaka samu za a sauke kudin ne ta yanda shi an tuce shi shi yasa ya zama haram saboda kai ba za ka yadda kai a daidai kudin da da a kai ba in haka ne me ribar an gara maka bashi kudin to wannan shi yasa ya zama bai'ul ina haramun shi yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Allah ma ya hana a cikin alqur'ani shine ciniki lokacin sallar juma'a in an kira sallah daga kaji an fara kiran sallar juma'a to Allah ce wazarul bai ku daina ciniki kuma ciniki a wannan lokacin haramun ne kuna fahimta ko malamai suka ce koda a wannan lokacin alƙalami ne zaka saya ka ciro naira 20 dinka zaka bayar sai aka fara ce Allahu akbar ka mayar kuna fahimta ko ka fasa sai an je an yi sallah an dawo kafin ka saya ko hula zaka saya abinda ya halatta ka iya cinikin sa ka saya ko ka sayar a wannan lokacin shine abinda sallar ba za ta yi ba sai da abin kamar mutum ya zo ya samu kwalta ta yi zafi sai yana neman tabarma ko yana neman carpet da duma ka riga ka rufe to wannan saboda zai yi sallah ne da ita ya halatta ka sayar mata haka wanda yake neman fiya wata don ya yi alola in ba irin wannan ba haramun ne ciniki a lokacin da aka kira sallar juma'a kuna fahimta ko to duk irin waɗannan suna daga cikin abubuwan da za ku kiyaye sai Allah ma ya kiyaye muku kasuwarku wannan shine kashi na biyu daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta a fuskar kasuwanci sura mana na uku shine abin da yake iya haramta sakamakon aljahalatu wal gharar sakamakon rashin sani ko kuma wayo shi ma hanyoyinsa suna da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya babbayar da misalai da yawa amma generally da ya faɗi hadisin abu huraira naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin gharar cinikin wayo cinikin da za a maka wayo sai daga baya ka zo ka gane cewa an ruɗe ka ne inda da ka gane da baka yi haka ba to wannan shine gharar an fahimta wannan bai halatta ba amma surorinsu suna da yawa misali daga ciki shine annajash annajash shine ingiza mai kan turuwa ka zo sayan atamfa sai ka zo ka ce ma mai sai da atamfa ka ce wannan ingilan english wax matarka ta ce ka siyo wannan english wax din mai kyan ne sai ya ce maka eh mai kyau ne sai ka tsaya sai kana hango wani a wani shago shi kuma fi wannan can a musulunci kuma ana so a ba kowa yanci ya saya inda ya ga dama an fahimta kuma ana baka yanci kai ma ka sayar yanda ka ga dama shi yasa su ma aka ba su yanci saya yanda suka ga dama to duk wayon da zaka yi ka sa ya saya a wurinka ya ki saya a can ta yanda inda ba don wannan wayon ba da ba zai saya a wurinka ba haramun to akwai waɗanda suke da yaron da za su ɗauka yana gani ya fara kawai sai zago sai zai taba zanin ya ce kai daidai lokacin da kai ka zo kana tayawa 10,000 shi yana ce maka 15,000 shi kuma sai ya zo ya ce ah wannan zanin fa shine na gani a Zaria fa 17,000 fa ake sayarwa nawa kuke sayarwa anan sai ce ah ni 15 ne ma sai ce 15 sai ce a muna magana ai da wannan je ka tsaya gaba wannan ya saya to kaga dole ka saya ai 15 wannan wayon bai halatta ba kuma a tasha kuna mana irin wannan wayon shi ne sai a jera mutum uku sai a ce mutum daya ake jira wannan ma ingiza mai kan turuwa ne waɗannan mutanen da suke cikin motar duk ba tafiya Gombe za su yi ba sai ka zo kana sauri ka ce in sauka ko kar in sauka akan mashin na ce ka sauka ana jiran mutum daya ne su kuma suna nufi ɗayan nan kowa ma ya zo ai shi ɗaya ne ba kai suke nufi kai ne mutum ɗayan ba kana shiga motar sai ga kowa ya tafi ya barka kuma kana shiga zai ce kawo kuɗinka ana lissafi rubuta sunanka a nan to irin wannan shi ma bai halatta ba kuna fahimta bai halatta ba a yi gaskiya da gaskiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi gaskiya kuma ku yi nagarta wannan fadar gaskiyar fa wallahi ba za ta hana ka fasinja ba wallahi ba za ta hana ka fasinja ba ka tsaya ka ce mutum ya zo ka ce masa kai ne na farko wallahi ba zai hana maka cin abinci ba. Ka ce mishi kai ne na karshe ya sa kai ta taro mutane aka zune na karshe na karshe ba shi zai sa ka ci abinci ba, kuma wallahi arzikin da Allah bai nufara ka samu ba, baraka samu ba. Ana fahimta ko? In Allah ya sa da rabonka da arzikinka mutum ɗaya ya shiga ka ce za ka fita sai ga ka je ka cika motar. In Allah bai nufa za ka ci arzikin nan ba, ka ɗebe su ka cika a lokaci ɗaya ka yi lodi amma ka zo fita sai motarka ta ci biyari ko ta ci mota. Akwai abin da ka san kawai motar ta ci mota dole ya ajiye ta. Haka za ka kula dole wani ne zai ci kuɗin nan. Ko ka je a hanya wani ɗan sanda ya maka duka a karɓi kuɗin. Duk ba irin wannan kuna gani ba? To gara kai gaskiya ko da za ka rasa, ya fi maka kan kai ƙarya ko da za ka samu. Yana daga cikin abin da garar ko jahala yake jawowa shine sayar da abu kafin kai ka karɓa. Mutane da yawa suna wannan kuskuren. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ishtara ta'aman fala yabi'uhu hatta yaktalahu. Duk wanda ya sayi kayan abinci kar ya sayar sai ya auna. Awon da wannan yayi kar ka yadda da shi. Kai ma sai ka auna da kanka. A cikin wannan trailer akwai buhu 100. Sai ka ce ka saya, to kar ka sayar sai ka sa an kirga sun cika buhu 100 bayan ka saya. A cikin wannan buhun akwai kwano 50. An fahimta, haka saya ka biya. To kai ma da kai ma yanzu naka sai ka auna kafin ka sayar. Kuna fahimta? Saboda in ba haka ba za a iya cutar mutum na uku da zai zo. So dan akwai cuta, a kada cutar kar ta yi nisa. Wanda ya zo saya sai ka ce masa kwano 50 ne. Kai ka riga ka saya ba ma sauke ba. Tun daga motar sai ka sayarwa wani, in ya je waye zai dauki asara, shi zai yi asara a can karshe. To ana so asarar a takaita ta tun daga farko, sai ka tsaya ka auna kafin wanda ya saya ka saya a wurin sa ya tafi. Kuna fahimta? Har kuma in ka saya abu ko menene ma, ka saya mota, motar an yi order ta, to kar ka sayar sai ka karba tuku. Saboda lokacin da take hanya ai bata zama taka ba. Kai ma sai ka karba. In ka sayarwa wani sai motar ta yi accident, waye da asara? Za ka ce shi ne zai asara, alhali kai ka sayo, kai kana so ka fita asara. To duk abin da za ka sayar sai ka karɓa ya zama naka, ta yadda za ka karɓi asara, za ka iya ɗauka asara. In kun gane karatun da na muku na baya na cewa duk abin da ba za ka ɗauki asara ba to bai halatta ka ci riba ba, kun gane karatun kenan. Kun fahimta ko? Ha kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sai da kayan amfanin gona da aka shuka tun bai riga ya nuna ba ko kuma nunan ta bayyana. Idan ka yi gonan masara sai ta yi zara, sai ta zo ta fara yin kai, ta fara goyo, amma goyon bai riga ya fara yin ƴaƴa ba, sai ka zo ka sai da goyon wani shi kuma in ya zo ya to bai halatta ba. Kuna fahimta ta? Haka bai halatta ka sai da mangoro daga sun fara kure sun fara fitar da ƴaƴa ba, har sai ƴaƴan sun fito sun kosa, an ga alaman zai nuna. Ta yaya za a gane zai nuna? Shine a ga ko ƙwaya ɗaya ta nuna, sai a ce sauran ma akwai alaman za su nuna, amma dukkansu ba su riga suna ɗanye, ba wanda ya fara nuna, sai ka ce za ka sayar haramun ne. Saboda za ka iya jan asara, kuma kai kana so ka maƙale ne ba ka ɗauki asara ba. Kuna fahimta? Shi ya sa yanzu a gona idan ka shuka shinkafa kana so ka sai da ita, bukata ta zo maka baka bukatar wannan gonar, ta shi ka riga an yi shuka amma bata riga ta fara yin ƴaƴa ba. Kuna fahimta? To bai halatta ka sayar masa akan ƴaƴan shinkafar ba, ka ce masa bara na ba wannan hekta ɗaya ce bara na samu buhu 50, bana ma sai mu yi ciniki akan buhu 50 haramun ne. Kuna fahimta ta? Sai ta yi ƴaƴa sun kosa, an ga shinkafar ta yi har ma wata ta bushe, ta yi karfi, ta yi kwari, ko da sauran ba su yi ba, shi kenan za ku iya wannan cinikin. Ai ya san alamar cewa duka za su yi kenan tun da wasu suka fara. Kun fahimta? Idan kana so ka yi irin wancan cinikin, to sai dai a yi ciniki a kan filin gonar ko a kan ciyawar, amma ba a kan ƴaƴan ba. Ya halatta ka shuka gyaɗa, sai a yi cinikin harawar kawai, ta yadda ko da ba ta yi ƴaƴa ba ma ai dabbobinka za su ci harawa, amma ku yi cinikin ƴaƴa ba ta fara ƴaƴa ba haramun. Kuna fahimtar wannan? Haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta saida dan cikin dabba kamar yanzu saniyarka tana da ciki sai ka saida dan bata riga ta haifa ba haramun wannan yana daidai da saida tsuntsu a sama yana daidai da saida kifi a cikin ruwa ba riga an kamo ba amma in kifin da yake cikin dan wurin masu kiwo ne wanda gashi dama za a sa abu ne a dauka sai kai cinikin shi wannan ya halatta tunda kana gani yana gani amma yana cikin ruwa zai shiga shi sarkin su ne sai ce zai je ka maka katon tarwada kawo 500 wannan ma bai halatta ba an fahimta har kuma bai halatta ba sai da abu wato wanda ba a ayyana wanne ne ba ina da gidaje guda biyu sai ka ce to na sai daya wanne dayan kuna fahimta bai halatta ba kana da motoci biyu ka sai da daya kawai a ce daya wacce ce za a zo a yi rigima kada ka ce wannan sai ce ba shi ba to sai an nuna ta wanda kake fadan kafin a yi ciniki in ba ka ba bai halatta ba kuna fahimta baka zuwa kana da motoci kace wani ya sai daya wani ya sai daya kuma duk sun baka kudi wacce to kowa sai ya an gane wacce sai ya tuku duk wannan saboda a rage wa mutane rigima ne yana daga cikin abin da bai halatta ba shine wato mutum yayi cinikin da ake ce almulamasa shine cinikin abin da ba a dabda ne ba baka gama ganewa ba akwai wadanda in za su sai da kaya jallabiyoyi ko na mata ko na maza ba sa sayarwa sai a farin wata ko sai an kunna hasken lantarki saboda zai rika kyalli ba za ka gama inda rana ne za ka ganshi ba za ka gane kansa ba sai ka je kasuwa sai ga ashe a garin guga ma an danne wani gefe yayi an yi faci amma wallahi in lokacin hasken lantarki ne akwai hasken da ake sa wanda in ka ganshi kawai za ka yana kyalli ne za ka saya da yawa daga cikin wanda suke zuwa makka ai kuna irin wannan cinikin in kuna dawowa daga zaga wanda ba zai taɓa buɗe kayansa ba sai bayan an dawo bayan lisha in ya zo da rana in ya buɗe ba za a saya ba to sai buɗe irin hasken nan ya haska sai ga adini yana ɗin ashe adinin ka saya ba rigar ba to irin wannan shi ma bai halatta ba shine mulamata abinda daga ka taɓa a'a sai dai in ya zama in za ka iya gani ka gane duk abinda kawai daga ka sha ba ka saya a'a bai halatta ba da kuma duk abin da za iya boye aibi a danne aibin ba za a gani ba an gane aibi kala biyu ne akwai aibi bayyananne akwai koyayye koyayye wannan ba a dora maka dole sai ka abin nan ba kamar mutum ya sayi gida alhali a foundation din a ƙasa ashe ba a yi kyakkyawan foundation kuma baka sani ba wannan ba za a dora maka cewa sai ka leƙa ba kaga ba za ka gane wannan ba ko floor din da aka yi ba a yi tono sosai ba ko ba a yi ciko yanda ya kamata ba amma gida yana yoyo kaga wannan kowa zai gane ba kofofi to wannan sai ka gaya wa mutum in ya ga dama ya saya sai dai in ka kai shi ta yanda zai iya inception ya gani sai shi ya gani ko kuma ya ce shi ya saya a haka bai duba ba to wannan babu laifi kuna fahimta ko idan ka zo za ka sai da mota kuma an yi mata ringi ai shi ba kowa ne zai iya ganewa ba ko to ka gaya mata cewa an mata ringi kuna fahimta amma din kwararre ne wanda zai iya ganewa to sai ka bar shi ya gane da kansa amma wanda bai sani ba kawai ma'aikacin banki kawai ya zo kaga shi sai shi mu bai san mota an mata ringi ko ba ai ba to wannan sai ka gaya masa an mata ringi amma fa tara da arha kaga in arha yake zo sai ya saye ta in kuma yana son wanda ba ai ringi ba in ya ji karin kuɗi kaga ya gane shi da kansa ya zabi wanda zai saya yana daga cikin abin da bai halatta ba shine almuzabana shine ai shirikin danye da busasshe kamar dabino yana sama danye sai ku yi shiriki da shi da busasshe a ce za a yi musaye a haka shi wannan fadin bayani a kansa yana cikin karatun gobe na babin riba yanda ake iya canza tsakanin nau'in abinci sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana alqimar shine caca duk abin da ya shafi caca haramun da abin da kuke na bet naija ba mutane suna shiga ba to wannan abun haramun ne innamal khamru wal maisir shine al maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan Allah ya ce kazantar aikin shaytan ne balla tarawlan da suke akan kwallon kafa shin Real Madrid ne za ta dauki kofi bana ko Barcelona sai a buga a buga a buga a buga wannan sai ce shi Barcelona ne za ta dauka sai a ce to a saka 100 kai ma ka sa 100 kai ma ɗan Barcelona su uku sun sa 100 ɗan Real Madrid sun sa 100 kowa yana jira tsora wasa hudun nan waye zai ci waye zai faɗi to in akai wancan suka ci za su kwashe wanda suka ci kaga sun ci riban hadda waɗancan waɗannan kuma su ba da suka sa sun ci wani abu duka haramun ne ana fahimta ko sannan kuma haka kuma sauran nau'uka na hanyoyin da mutane suke yin kasuwanci a yanzu irin wanda ba a gane kansu din nan ba wanda za a ce mutum ya sa jari akwai wani abin da aka yi ta yi kwanakin baya wai ana loading ne a tifa za ka sa jarinka kowane wata za a rinka baka 40,000 ana lodi a tifa amma ba wanda ya taba ganin tifa ba wanda ya taba cewa in yana sai ya gini shi a kawo masa kasar daga cikin jarinsu za a kawo shi dai an ce akwai tifa ana lodi ba ku yi sun sa kuɗinku ba irin wannan abin da bayi da tabbas dukansa bai halatta ba galibi sukan hada kuɗin mutane su je su shiga caca ko ai wani abu na riba da shi ko a juya kuɗi da kuɗi sannan daga baya a zo ana biyan ku sai daga baya bayan an tattara kuɗin ku kuma a gudu Allah ya kiyaye to waɗannan su ne abubuwan da Allah ya haramta na nau'ukan ciniki mun ce riba ita ce ta farko gobe za a ji bayani a kanta kuma kowa ya san riba ma a fili take mun ce cinikin da Allah ya haramta cinikin ko ya haramta sai da abin da za a saya sannan abu na ƙarshe shine cinikin da a cikinsa akwai jahala rashin sani ko rashin tabbas sai dai in abin da ya zama rashin tabbas din dole ne kamar in ka zo sayan kankana ai baka da tabbas wannan kana iya saya ko ba dole sai an tsaga ba kamar goro akwai tsutsa ko cikin dabino akwai tsutsa wannan duk kana iya saya wannan abu ne wanda yake dole ba za a iya rabuwa da shi ba an fahimta to amma in banda irin wannan dole komai sai an samu tabbas akan ingancinsa kafin a sayar in kuma yana low quality to ka gaya wa mutum sai ya saya a haka ma sai da tumatir in kun zo sayarwa sai ka ware bage ai akwai mai son bage sai ka ware kuma mai kyau shikenan wannan ka sa tsada wannan ka sa araha a madadin ka hada suka ce 300 sai ka ware wannan ka ce 100 wannan ka ce 200 shikenan akwai mai son wannan na 100 amma ka hada shine aka haramta dankali da mai kyau da mara kyau sai ka ware sai ka sai da mara kyau ka sai da mai kyau kowa daidai gurgurdan kudin sa akwai abin da yake so in ya zo kasuwa jama'a na fahimta to sai abu na ƙarshe shine dukkan abin da Allah bai haramta ba to ku ci gaba da harkar ku kawai ku nemi kudi Allah ya baku kuma dabarbaru na neman kasuwa shari'a ba ta shiga ta ce maka ga yanda za ka yi ka sayar sannan shari'a ba ta yanke maka riba ba in ka taro abu naira ɗaya wallahi kana iya sai da shi naira 100 a musulunci kuma ka ce halal dinka kai dai karka cuci mutane shi yasa annabi sai ya ce samhan ka zama mai sauki in ka sayar amma akwai abin da ka sayo naira ɗaya amma in ka je ka sayar naira 100 a wurin wasu duk da aka kawo musu sauki shikenan ya halatta shari'a ba ta yanke maka yawan riba a ce maka don ka ninka in ya wuce ninki ya zama haramun ba haka bane ku ci arzikin Allah yanda Allah ya baku amma ku ci ta hanyar halal yana daga cikin abin da ya halatta a gare ku da yawa mutane suna yin tambaya akan waɗannan gasunan guda biyar na ɗaya shine bai'ut taksir ya halatta masu bai'ut taksir shine ka sai mota ka sai ta naira miliyan ɗaya sai ka ba wanda zai aiki shi kuma miliyan ɗaya da rabi kuna fahimta shine bai'ut taksir sai ya zo in ya biya ka miliyan ɗaya da rabi shikenan kun wanye kuna fahimta ya halatta saboda ya karɓa kamar bashi ne kuskuren da kuke kawai guda ɗaya ne shine nake so ku jara ka sayi mashin a caɓa naira 200,000 sai ka bayar a 300,000 ya halatta amma yadda za ka yi shine tun lokacin da kuka yi ya zama babur ɗin ya zama nasa ba wai sai ran da ya gama biya ne ya zama nasa ba tun ran da kuka yi motar ta zama tasa ba wai sai ran da ya gama ne motar ta zama tasa ba me yasa saboda zai sa kai ba za ka taba daukan asara ba kenan mun ce kuma ba a yin abin da ba asara dole ya zama shi zai iya asara kai ma za ka iya asara idan ka bashi motar nan ta miliyan 1.5 sai ka ce mata ga mota nan za ka biya miliyan 1.5 kuna fahimta ta kowane sati zaka kawo dubu kaza har zuwa lokacin da za a gama shikenan ya halatta amma ranar da ya fita na farkon nan ya zama da motar sa ya fita sora ya biya kudi ta yanda inda zai je kasuwa ya saya miliyan 1 zai biya amma zutun da yazo saya a wurin ka kuma ya zama bashi ne bai da kudi to ta zo miliyan 1 da rabi ko ya halatta amma kuma ya zama da motar sa ya fita me yasa idan ka ce ba motar ta bace motar ka ce to ya zama zai ta maka aiki ne fa na shekara guda da rabi ko shekara biyu sai da aka zo a watan karshe da za a gama tunda an yi akan sai ya gama ne motar ta zama tata sauran wata ɗaya sai ya rasu zaka ce su dawo maka da motar ka ne haka dai ko to yanzu duk aikin da yin nan na me yayi aikin banza kenan kuma shi da yayi akan yana so ya mallaki mota ne kuma bai mallaki motar ba har ya mutu to shi yasa kuke cutan mutane ta wancan wurin in kana so kar ka cuce shi in kana so kar a cuce ka saboda wani zai ce ai in na kawo mutum na bashi zai iya guduwa to wace ka nemi wanda zai gudu kai ya kamata ka je ka nemi mutum mai amana kuma ku tsakanin ku a irin wannan harkar kun san masu amana kun san wanda za su iya guduwa da motar don haka amfanin wancan abun a wurin ka kai ne baka gane ba idan ka bashi mota kace ta kace sai ya je wata daya sai motar ta yi gobara ko aka yi accident waye asara kai kai asara to bari ga maka hikimar in ka bashi kace ta kace ko ta yi gobara sai ya biya ka miliyan 1 da rabin ka tunda ya je ya yi gobara da motar wa da motar sa wancan hanyar da kuke yin kuna cutar kanku ne ta wata hanya kuma kun cuce su ta yanda in ya je karshe shi ya mutu ya yi asara in kuma motar ta mutu kai ka yi asara to ya za a yi ta yanda dukanku kun juya abu shi ne tunan da kuka yi agreement ya zama mota mota ce ni dai kawai za ka biya ni miliyan 1 da rabi saboda ba za ka zo sai ka yi wata goma ka kashe mota kuma ka dawo mun da mota ka ce kai ba za ka iya cikawa ba ba ka isa ba in ka dauka ka dauki mota kuma miliyan 1 da rabi zai fito in ba ka samu ba mota za ka sai da gidanka ka biya ni kuɗi na shikenan ka ga dalla dalla shi ba zai tsaya aiki da gaske sannan shi kuma ya san motar ta ce duk haka zai kula da ita sosai ba zai barka a yi asara ba don ya san mota ta sace tun yanzu an fahimta to amma kai ma kuma akwai inda za ka iya asara shine ta yiwu fa farawo ne ya gudu maka da mota to wannan tsoron da kake ji din shi yasa ya halatta ka ci riba ai duk dan kasuwa in ga gaskiya ne yana jin tsoro amma duk wanda baya jin tsoro to haramun yake ci babu kasuwar da babu tsoro a cikin ta ko akwai to amma na wancan da aka faɗan kai baka jin tsoro ba ruwanka kawai ka bada motoci mutum za su yi ta kawo maka kuɗi sai nan da suka gama in ba su gawa ba mota ba ta zama nasu ba ta wani wuri kai kana cutan kanka ne baka sani ba jama'a kun fahimci wannan shine bai'ut taksit ya halatta akan gida ya halatta akan abun hawa ya halatta akan komi ko akan abinci ne ma ko akan gona abu na gaba shine ya halatta yin bai'ut tawarruk a tawarruk mutane da yawa suna tambaya akai kana neman jarin kuɗi naira miliyan ɗaya kana so ka ɗan sa ka ɗan fara noma amma baka da inda za ka samu miliyan ɗaya amma kai ma'aikacin gwamnati ne sai ka je ka rubuta a baka loan ɗin mota kuna fahimta ta miliyan ɗaya da rabi za a rinka cire maka da aka baka sai ka zo ka sayar miliyan ɗaya sai ka zo ka yi jari da kuɗin ba ana haka ba a bada loan ɗin babur ko a baka loan ɗin waya za a cire maka da tsada kuɗin amma kai kuma kuɗi kake so to wannan ya halatta a wurin jumhurin malamai duk da malaman malikiya basu inganta shi ba amma ya halatta bisa ga magana da jumhurin malamai an fahimta abu na uku shine ya halatta idan mutum ya zo sayan kaya a wurin ka ya yi loading kaya kace kawo kuɗi sai ce ai bashi ya yi loading kayan 100,000 sai kace a in dai bashi ne to 120,000 ya halatta kuna fahimta da kyau yawwa ya halatta idan mutum ya zo ya zai sayan abu ka ce kuɗi a hannu 10,000 bashi 11,000 ko bashi 15,000 ba shi ya ga dama yake zai ɗauka ba abinda ya haramta a ciki shi ne a yi bai'a ta yi nufi bai'a shine kace mata ko dai 15 ko 10 sai tafi ba a warware daya ba to shine bai halatta ba amma aka in yace a zan biya kudi a hannu barin jenka baka kudin ka kaga 10,000 zai kawo kin in yace bashi ne an tsaya akan nawa 15,000 to wannan ya halatta ku dai kar ku rabu ba a tsaye da guda daya ba abu daga ba shine ya halatta bai'ul urbun bai'ul urbun shi ma wasu malamai ba su inganta shi ba amma da yawa daga cikin malamai jumhuri sun inganta shi bai'ul urbun shine cinikin deposit shine ka fara bada deposit akan kudin gida ko akan kudin mota ka rike ciniki kuna fahimta idan daga baya ka kawo cikin kudi shike ne zama saman kawai za ka dora idan kuma baka kawo cikin kudi ba to za a iya sayarwa wani sai ka kuma baka kudinka kuna yin wannan ko wasu malamai suna haramtawa amma ya halatta wannan bayar da kudin kuma kudin ya zama yana cikin cinikin sai dan an zo sai dai a dora a sama shine al-urbun sannan abu na karshe shine bai'ul manafi ya halatta sayar da manafi manafi shine kamar abubuwan da ba a gani ba abun din da zai iya amfani wa dan adam to kaje kai dabara ka samu ka sayar shi yasa ya halatta sai da hasken rana yanzu irin wannan abun da ake yin solar din nan da shi a ranar tawaye ta Allah ce ka tsoka ka tara sai ka zo ka bada ka sayar wa wani hasken da ka tara ya halatta ana fahimta ya halatta duk abun da yake da alaka da manafi'a kamar yanzu a batirinka da caji an gane sai ka tsora ka tsota na ka caza wa wani shi ma ya biya kuɗi ya halatta kamar yadda ya halatta sai da copyright ku bai shafe ku ba a ya halatta eh to shikenan to ya halatta wannan yana harkar yan boko ne ai copyright shine na rubuta littafi sai aka buga littafi an gane sai na riga aka tsayar na samu kuɗi to wannan ilimin da yake cikin littafin har yanzu na sayarwa ne zan iya sayar da shi saboda haka wani zai iya zuwa ya ce shi kuma in sayar masa da copyright din shi kuma ya buga a wani irin bugun daban shi zai buga ya sayar ni kuma in sayar masa da haƙƙin bugawar ya bani 250,000 dina shi kuma ya je buga ya samu miliyan ɗaya kuna fahimta shine haƙƙi ya halatta irin wannan kamar yadda zaka iya nan filin kawai yanzu kai in ka zo sai ka kama hayar nan filin nan wanda yake bai wuce mita 10 ba sai ka ce parking na kuɗi duk wanda zai parking ya biya ka naira 50 kai kuma sai ka rinka biyan kuɗin haya kai kuma ana yin parking kana kun fahimci wannan wannan duk ya halatta shine bai'ul manafi'a shine ba abu zalla ka sayar ba amma dabara ce ta ka kirkiro wani abun da zai kawo kuɗi daga cikin kayan Allah kuna fahimta wannan duk ya halatta so waɗannan su ne iya abin da lokaci zai iya ba mu dama mu yi wa juna nasiha da faɗakarwa a kai Allah Ubangiji ya albarkace mu gaba ɗaya ko kuma ina muku addu'a harkar ku ta kasuwa da masu sana'a da masu aiki a cikin tasha duka Allah ya albarkaci sana'o'inku Allah ka muku arzikinku har ya shafe mu don samunku shi ne namu ɗan kasuwa su ne waɗanda suke juya arzikin da gari har ya iya samu ba kuɗin da ake samu daga gwamnati shi ne arziki ba wallahi kuɗin da ake samu daga kasuwanni da gonaki da harkar noma da harkar juya arziki wannan shi ne asalin arziki to muna fata Allah ya ƙara muku buɗi ƙasar mu ta samu arziki Allah Ubangiji ya ƙara albarka a kasuwarku ka san albarkar kasuwa tana iya tasiri akan duk ɗan kasuwa saka wannan kasuwa da dukkan kasuwannin mu na nan garin da kuma dukkan garuruwan musulmi Allah ya sa musu albarka Allah Ubangiji ya albarkace mu kurakurai kuma da aka yi a baya Allah Ubangiji ya gafarta na nan gaba kuma Allah ya sa a gyara wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
الحمد لله من أرضى ولا نفسنا إلا سخط الخير guje mana mai tsada da farko yana cewa yana so a ga masa halalin sai da ɗan kwallo da ake yi ga wannan lokacin zuwa wannan lokacin.
A je tambaya ta gaba. Shi wannan tambayar dangane da maganar kasuwa, malamai sun yi sabani akan da Allah ya ce idan an kira sallah ku rufe shago ku daina kasuwa, sai aka ce nawa ne masallacin? Malamai suka ce, wasu suka ce kowanne tunda an kira sallah. To kaga a irin garuruwa irin namu, wanda wasu suna sallah tun daga 12 da rabi, wasu kuma sai 2 da rabi, ka rufe shago na awa 2 zai cutar da kai. To galibi waɗansu malamai sai suka ce masallacin da zaka yi sallah. An gane, tunda hikimar ita ce da Allah ya ce wazarul bai'a, kuma ya ce fas'au ila zikrillah, don ka je masallaci ne, shi ne hikimar. To don haka masallacin da za ka yi sallah da shi za a yi aiki. To kuma tunda masallacin da za ka yi sallah ne, to ya kamata wato a iya cewa tunda kai ne mai shagon, to a wannan lokacin da kai za ka je sallah a rufe. Ana fahimta? Kar a yi hila. Ya zama a wannan lokacin da kai za ka je sallah, tunda kai ne mai shagon, to ya kamata a rufe a je. Ba za a yi la'akari da lokacin da yaron shagon ka zai je sallah ba, tunda ba shagonsa ba ne. Ana fahimta? Mai cinikin da Allah ya ce wazaru da mai cinikin yake ai, to kuma kai ne mai cinikin. Ina gani kamar wannan ya fi zama aslam akan mutum ya yi hila. Duk da cewa hila ta halatta a masabar Hanafiya, amma mu a masabar Malikiya hila ba ta halatta ba. Wannan hila din ita ce wannan abin da kuka faɗan. Sai ka ce kai ka je yanzu, ka je kai sallah a masallacin karfe 1, ni ai sai na karfe 2 ni ina nan a shago. In ka dawo ni kuma sai ni in je. Kaga sai zama gaba ɗaya ba a rufe shagon ba kenan. To wannan hila ce. A Malikiya gaskiya ba mu da hila. Ni a fahimta ta lokacin da kai zaka je sallah, kai ne shago, to a rufe shago. Wallahu a'lam. Ana ga muku ɗazu, na ce muku harkar sai da kaya ba ruwan shari'a da nawa ka sayo nawa za ka saya, nawa za ka saya. Kai dai kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zama kana da kirki a wajen saye, ka zama kana da sauki a wajen sayarwa. Amma shari'a ba ta yanke maka ba, wannan kai ga garama ko bai karu ba, man ka garama ka kara, kowa ne ya garama ya saya. Tunda shari'a ta ce sai ka garama ka saya, to ka gama ya ce sai ka garama ka sayar. Wannan ba sai ka yi tambaya ba, ya halatta ka sayar yadda ka garama. Kai dai ka zama mai sauki, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya halatta mana idan babu riba a ciki, duk wanda yake da riba na interest a kai haramun ne, amma in wanda babu riba ne ya halatta.
Insha Allah mu karshen wannan muhaɗara kenan, kamar yadda malamin ya gabatar da bayanin cewa insha Allah ta'ala mu yi da'ayi a tattalin market.